yau talata biyu ga watan al-Muharram, watan farko a jerin watanni na kalandar Musulunci a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da yammaci na 28 ga watan 4, wato shekara ta 1998 a shekaran Bature. Ina mana barka da shiga sabuwar shekara. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa shekara ta alkhairi a gare mu, ya sa shekara ta haɓakar ayyukan addinin Musulunci. Yanzu wannan ya zama ishara gare mu cewa shekara ta riga ta wuce, wata sabuwa ta zo, ba mu da tabbas ɗin ganin wato abinda zai zo na ƙarshenta. Kuma farkon shekarar ta Musulunci yanzu sai mu rinka lissafi kenan, 1, 2, 3, 4 da mun san cewa gobe 9 ga wata sai mu tashi da azumi. Jibi 10 ga wata sai mu tashi da azumi, azumin tasu'a da azumin ashura. Waɗannan kwanaki guda 2 mustahabbi ne azumtar su, kamar yadda ya tabbata a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Azumin ashura dai Annabi ya azumce shi kuma ya yi umarni da shi lokacin da Annabi ya hijira zuwa Madina, ya tarar da Yahudawa suna azumtar ranar ashura 10 ga watan al-Muharram. Sai ya ce saboda mai, sai suka ce ita ce ranar da Allah ya cece Annabi Musa alaihi salam daga sharrin Fir'auna, ita ce ranar da Allah ya dulmiyar da Fir'auna, ya ni'imtar da Annabi Musa da kuma banu Isra'ilawa. Sai Annabi ya ce nahnu ahaqqu bi Musa minkum, mu ne muka fi ku dangantaka da Annabi Musa alaihi salam. Da haka sai Annabi ya umarci wannan rana, ya ce kuma a tashi da azumi, har ma ya sa akai shela a wani yini, ya ce yau dai ranar ashura ce, wanda ya waye gari bai ci komai ba to kar ya ci, ya ci gaba da azumi, wanda kuma ya fara ci shi ma ya kame bakinsa ya ci gaba da azumi. An fahimta ku? To haka Annabi ya ta azumta har ya zuwa lokacin da ya bar duniya. A shekaran karshe zai bar duniya, kamar yadda hadisi ya zo cikin Sahih Muslim, sai ce idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa za mu azumci 9 da 10 don mu saba ma Yahudawa, tunda su 10 kadai suke, mu za mu kara mu azumci 9 da 10. To sai Allah bai kai ƙarshen rayuwar Annabi zuwa wannan rana ba. To tunda dai ya yi ishara zuwa ga ayi, to sai zama mustahabi azumtar waɗannan rana, ko ba wajibi ba ne, amma mutum na iya yi, ya kuma umarci matansa su yi, ya umarci ‘ya’yansa wanda za su iya yin azumi ko da ba su kai ga balaga ba su yi. Sahabban Annabi sun kasance a dacen suna umartan yaransu da azumtar ranar 10 ga wata, suka ce har in rana ta take suna jin yunwa, sai mu kawo musu kayan wasa mu ɗauke hankalinsu, har dai sai sun kai wannan azumin. To yara ƙanana kenan, ballantana ko mutum yana da yaya balagai maza ko mata, kaga mun daga aula kenan ya umarce su. To Allah ba mu ikon aiki da wannan sunnata Annabi. Yau mu tashi maganar mu, za mu tashi qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam ba'da al-Fatiha, shine kasar nan wayo. Wai masu rasa din ba sana na 16 ko darasi na 16. Yau wannan shine darasi na 16 a cikin wannan littafi, sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam ba'da al-Fatiha. Wato karatun Annabi bayan ya kammala Fatiha, a cikin sallolinsa me yake karantawa bayan ya kammala karatun Fatiha, yaya ɗabi'ar karatunsa take game da sura? Thumma kana sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u ba'da al-Fatiha suratan ghayraha. Sifatu salatin nabi na 12. To ai ku ne ba ku faɗa da wuri, kun ji kasar na 12 ne sifatu salatin nabi, wato kitabun tauhid ne ku kuke lissafi shi. Wato wannan shine darasi na 12 a cikin wannan littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam, Annabi zai da mutum tabbata gare shi ya kasance ya qara'u ba'dal fatiha, yana karatu a bayan fatiha abinda yake karantawa suratan wata suran daban ghayraha banda fatiha din. Wa kana yutiluha ahyanan, ya kasance yakan tsawaita ita sura din a waɗansu lokutan. Wa yuqassiruha ahyanan, wani lokutan kuma yakan gajarta karatun sura din. Li'aridin, saboda wani abu da zai iya bujiro. Means li'aridin safarin, imma saboda kasancewar sa matafi, halin tafiya hali ne na sauƙaƙa karatu. Don haka idan kana limamin matafiya sai kai karatu mai sauƙi kenan, gajejjerun surori. Aw su'alin, ko idan tari ya dami Annabi sallallahu alaihi wasallam, su'al bil ayn tari kenan. Aw maradin, ko wata rashin lafiya, an gane ku? Aw buka'i sabiyin, ko in Annabi na cikin sahu sai ya ji yaro na kuka, to sai dauka cewa to mahaifiyarsa kenan yanzu yaron nan zai hana ta sukewa bari mai gajeruwar sura dan saboda ta huta. Kama kala Anas bin Malik radiyallahu anhu, kamar yadda Anas dan Malik ya faɗa Allah shi kare da gare shi, yace jawaza sallallahu alaihi wa sallam zata yawmin fil fajr. Jawaza bi ma'ana khaffafa, annabi ya sauƙaƙa karatu zata yawmin a wata rana, fil fajr a lokacin karatun sallan asubahi. Wa fi hadisin akhar, a wani hadisin daban cewa yi sallar subha fa qara'a bi aktsari suratayn fil qur'ani, yayi sallan asuba rakawoyin biyu sai ya karanta musu mafiya gajerun surori biyu cikin qur'ani. Wani surori ne mafiya gajerta guda biyu cikin qur'ani? Lalle dai ina da na tana ciki to ta biyun ko kullu wallahu ko wala asri waje da fuso. Fakila ya rasulullahi lima jawwazta, sai aka ce ya manzan Allah dan me kai gajeran karatu? Kaji sahabbai gajeran karatu ma sai sun tambaya me hikima a ciki. Kala sai ce sami'tu buka'a sabiyin, naji kukan wani yaro ne karami. Fa zanantu anna ummuhu ma'ana tusalli, sai na tsammaci cewa mahaifiyarsa tana tare da mu tana sallah. Fa aradtu an ufriga lahu ummuhu, sai na ga ya kamata in yi maza in sakan masa mahaifiyarsa, wato mai amagamar sun sallah ta tafi ta je ta shagalta da yaranta sallallahu alaihi wasallam. Wato wannan sai nuna mana cewa kenan sunna ne liman ya kiyaye halayen mabiyansa sallah. Idan akwai mata ya ji kuka to ya sauƙaƙa saboda yara din, ko idan ana cikin tafiya ne ya sauƙaƙa saboda marasa lafiya, ko kuma shi idan baya da lafiya, ko ya ji wani bawan Allah yana fama da rashin lafiya yana ta tari a cikin sahu, to sai yamma zai ya karanta gajerun surori a kammala. Duk wannan wato siffa ce na sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kamata limamai su kiyaye, sannan masu sallah ɗaiɗai kuma su kiyaye. Ya sa lamba a ƙasa ƙarƙashin hadisin can na da muka kasance jawwaza, ya sa lamba ta uku, ya ce ma'ana jawwaza sallallahu alaihi wasallam za ta yi fil fajr, ma'anarsa ai khaffafa, ya sauƙaƙa karatu. Wa fi hadhal hadisi wa amsalihi jawazu idkhali sibyanil masajid, wannan hadisi da makamantansa yana nuna mana halaccin shigar da yara a masallaci, in yara sun zo masallaci ba a kora su ko min kankanta su kuwa. Wa amma alhadithul mutadawwal ala al-arsala, amma wani hadisi da ake yawo da shi kan harsunan mutane da suke cewa jannibu masajidakum subyanakum, ko ne santar da yaranku daga masallatanku, malai ce wannan hadisin fadaiful la yuhtaju bihi ittifaqa, hadisi ne dhaifi a ittifakin malamai ba a mai da shi hujja. Wa mimma dha'afahu ibn al-jawzi wal munziri wal haythami wal hafiz ibn hajar al-asqalani wal busairi wa qala abd al-haqq al-ishbili la asla lahu, wannan manyan malamai ibn al-jawzi ibn al-munziri al-haythami hafiz ibn hajar al-busairi duk sun da'ifantar da hadisin. Abd al-haqq al-ishbili yace la asla lahu, idan suka ce hadisi la asla lahu ma'ana guda biyu ce a wurin malaman mustalahul hadis, ko ya kasance la asla lahu ba ma inda aka rawaito shi cikin littattafan sunna sanannu, baya cikin sahihu, baya cikin sunan, baya cikin ma'ajim, baya cikin ajza, haka kawai ya duro daga sama wani ya faɗe shi sai mutane suka yi tayawo da shi a baki, amma in ka duba babu shi a littafi sai a baki. Ko ya kasance hadisin asalinsa akwai an rawaito shi amma sanadinsa bai inganta ba gaba ɗaya, to sai su ce la asla lahu, yana la asla lahu sahihun, baya da asali ingantacce. An gane ku? Wato kenan yara ana iya sa su a masallaci, kuma in sun shigo masallaci kuma ba a kore su. Wancan hadisi kuma da kuka karasa na ƙarshe da yake cewa ya ji kukan yaro ya tsammaci mahaifiyarsa na nan sai ya kammala sallah don saboda mahaifiyarsa, wannan hadisi gashi nan Ahmad ne ya rawaito shi bi sanadin sahihin. Wal hadisul akhar rawahu Ibn Abi Dawud fil Masahib, Ibn Abi Dawud ya rawaito ɗayan hadisin a cikin littafin Al Masahib. Wa kana yaqulu inni la adkhulu fi salati wa ana uridu italataha, annabi ya kasance yana cewa inni la adkhulu fi salati, lalle ni nikan shiga cikin sallah, wa ana uridu italataha, ina mai niyyar tsawaita sallah din. Fa asma'u buka'a as-sabi, kawai sai in ji kukan yaro. Fa atajawwazu fi salati, sai in sauƙaƙa sallah din in yi karatu gajere. Mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min buka'i,
saboda abinda na sani na tsananin damuwar mahaifiyarsa alwajdu damuwa kenan, wato ko fushi ko damuwa shine alwajdu, shi ma dai madinsa wajada, mudari'insa yajidu, masdarinsa alwajdu, wajada yajidu, kamar wajada na samu kenan, yajidu shi ma dai mudari'insa kenan, amma can masdarinsa shine mai wujud, wajada yajidu wujudan, wajada yajidu wajdan. To amma bambancinsu shine idan aka ce wajada kaza, wato wanda yake nuna ma'anan samu, shi wannan ya ta'adda bi nafsi ila ya ta'adda bil harfi, amma wannan kuma ya ta'adda bil harfi, sai ka ce wajadtu ala zaidin, abin nufi ghadibtu alayhi, na yi fushi da shi sai ce wajadtu alayhi, amma idan na ce wajadtuhu na same shi kenan. Kaga wanda yake nuna alwujud ya ta'adda bi nafsi, wanda yake nuna fushi kuma ya ta'adda bil harfi. Wai da an shiga cikin ka'idojin larabci duk sai mutane kuma su shiru kaza kaza, kowa ya zama dan kallo kuma kenan, ba mu karanta larabci kenan, sai dai kawai mutum ya yi shi kadai don ya nemi lada wajen Allah. Amma kuma sai ya shiru wa ana uridu italataha fa asma'u buka'a sabili fa atajawwazu fi salati mimma a'lamu, annabi ta sai in takaita sallata saboda abinda na sani, min shiddati wajdi ummihi, na tsananin damuwar mahaifiyarsa, min buka'ihi, saboda kukansa, min buka'ihi, min anan kaga sababiyya ce kenan ko, yani sababi buka'ihi kenan. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. A takaice kaga wannan na nuna mana idan liman ya ji kukan yaro cikin sallah, matakar da mama sallati mata na zuwa zai tsammaci kenan mahaifiyarsa za ta damu, sai ya sauƙaƙa karatu don saboda mahaifiyarsa ta kula da yaron. Wa kana yabtadi'u min awwali surati wa yukammiluha fi aghlabi ahwalihi, sunnar annabi karatu a cikin sallah na sura yakan fara ne daga farkon sura kuma ya kammala suran har karshen ta, fi aghlabi ahwalihi, wannan shine mafi rinjayen halayen annabi. An gane ku? Malai ta yadullu li zalika ahadithu kathiratun sata'ti fi ma ba'd, hadisai masu yawa na nuna haka, bayanin su zai nuna gaba. Wato kenan a mafi rinjayen halin annabi yakan fari karatun sura daga ina farko kuma har ya kai sai na ƙarshe, wannan shine mafi rinjaye, cewa wannan shine mafi rinjaye a gefen sa akwai me wanda ba mai rinjaye ba, wato kenan baya farawa daga farko wani lokacin, sannan ba lallai bane ya kai ƙarshe, sai dai wannan shine abin da yake mafi karancin faruwa, abin da muka gabatar shine mafi rinjayen faruwa. Kun fahimta da kyau? Wa kan wa yaqulu annabi yakan ce u'tu kulli suratin hazzaha min ar-ruku'i was-sujudi, ko wace sura ku ba ta haƙƙin ta, ku ba ta rabanta, ta samu ruku'i ta samu sujada. Ma'ana kenan idan ka zo kowace raka'a ka karanta sura daga farkon ta har ƙarshen ta, ya zanto wannan surar ta samu ita gaba ɗayan ta, ta samu ruku'i ta samu sujada. Kun fahimta da kyau? Wannan hadisi Ibn Abi Shayba ne ya ruwaito shi, wa Ahmad wa Abdul Ghani al-Maqdisi fi sunan bi sanadin sahihin, wa fi lafzin li kulli suratin raka'a, a wani lafzin hadisin yana cewa kowace sura tana da raka'arta, ma'ana tana da raka'ata ta kanta. Duk wannan abin da yake nunawa mustahabbanci da kuma cewa wannan shine mafi dacewa, Ibn Nasr ya ruwaito wannan hadisi wa Tahawi bi sanadin sahihin, wa ma'anar hadisi indi Sheikh Nasiruddin Albani ce ma'anar wannan hadisi a fahimta ta, ij'alu li kulli raka'atin suratan kamila, kowace ruku'i kowace raka'a ku ba ta sura cikakkiya, hatta yakuna hazzur raka'ati biha kamilan, har ya zanto kowace raka'a ta samu cikakken wato rabanta na sura kenan. Wal amru lin nadabi, amma wannan umarni ne na mustahabbanci ba na wajibci ba, bi dalili ma yati aqibahu, saboda abinda zai biyo bayan wannan hadisi. وَكَانَ تَارَةً يُقَسِّمُهَا فِي رَكَعَتَيْنِ, a wani lokacin annabi yakan raba sura a cikin raka'o'i biyu, a raka'an farko bayan fatiha sai ya ɗauki wata sura ya karanta rabinta, kamar misali ya fara suratul hujurat daga farkonta har ya zuwa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina aqwaykum wa taqullaha la'allakum turhamun, sai ya ruku'i. Idan ya tashi raka'a ta biyu karanta fatiha, bayan ya kammala sai fara ya ayyuhallazina amanu la yaskar qaumin min qaumin zuwa karshen sura, wannan misali ne. To wannan shine wato wa kana yuqassimuha fi raka'atayn, wani lokacin sura ɗaya sai raba ta cikin raka'o'i biyu, wa taratan yu'iduha kullaha fi raka'ati thaniya, wani lokacin idan ya tashi yayi fatiha sai ya karanta wal fajri a raka'a farko, ya sake tashi yayi fatiha a raka'a ta biyu sai ya sake maimaita wal fajr. Wato shine ma'anan yu'iduha, wannan shi ma misali ne, annabi na maimaita sura ɗaya a cikin raka'o'i guda biyu. Ashe idan mutum yayi wannan ba aibi bane ba. Wannan hadisi kuwa yake cewa kama fa arifi salatul fajri wa yati qariban, yayi haka salatul fajr kamar yadda zai zo nan gaba. Wa kana ahwanan yajma'u fi ar-raka'ati al-wahidati bayna suratayn aw akthar, wanda lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin raka'a ɗaya sai ya karanta sura biyu sama abinda zuwa abinda ya sama da biyu a raka'a kawai guda ɗaya. Yayi fatiha misali ya karanta al-fajri, ya karanta lahu qasim, ya karanta wa shams, sannan ya ruku'i, idan ya tashi kuma ya sake fatiha a raka'a ta biyu, ya karanta wal layli, ya karanta wad duha, alam nusra zuwa illa ma sha Allah. Wato ya halatta kenan mutum ya karanta sura biyu a cikin raka'a ɗaya ko sama da biyu, idan mutum ya haka duk ya halatta. An gane ko? Yace wa yati tafsiluhu wa takhrijuhu qariban, wannan hadisi bayanin sai zai zo nan gaba da filla filla da kuma suwaye suka ruwaito shi zai zo nan gaba. Wa kad kana rajulun min al-ansari ya'umuhum fi masjid Quba, karkamanta lokacin da ka karanta sura sama da biyu a raka'an farko, kowace sura tana bukatan basmala, kowace sura, domin kaida cikin karatun Qur'ani kowace sura sai kai basmala in banda suratul tauba. Wa mahma tasilha aw badata bara'atan li tanziliha bis-sayfi lasta mubasmila wala budda minha fi ibtida'ika suratan siwaha wa fil ajza'i khayra man tala. Wato in zaka karanta suratul bara'a daga farkonta to ba zaka yi basmala ba, amma wala budda minha, dole ne ka karanta basmala fi ibtida'ika suratan siwaha, in zaka karanta wata sura cikin Qur'ani wadda ba bara'a ba, dole ka karanta basmala. Wa fil ajza'i khayra man tala, amma tsakiyar sura zaka fara karatu to wannan in kaga dama kai bismillah, in kaga dama kai, amma farkon sura dai dole sai da me basmala. To kuma karka manta hukuncin basmala a sallah, annabi na yin ta ne a sirrance, wannan shine sunnarta. An fahimta ko? Kenan lokacin da mutum zai karanta sura sama da daya, kaga farkon kowace sura zaka yi basmala, koda karatun bai na kace sannan ka ci gaba da bayyana karatun ka, in ka je karshen ta kafin ka shiga waccan sai ka tsaya ka surranta basmala a surranta, sannan kuma ka karanta abu ne ka ci gaba da haka. Kun fahimta da kyau? Wa kad kana rajulun min al-ansari ya'umuhum fi masjid Quba, wani mutum cikin mutanen Madina ya kasance yana shugabantar sahabbai sallah a masallacin Quba. Wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi ssalati mimma yaqra'u bihi, ya kasance duk lokacin da zai karanta wata sura a cikin sallah, cikin abin da yake karantawa din nan, iftataha bi qul huwallahu ahad, idan yayi fatiha sai ya karanta qul huwallahu ahad, sannan ya karanta surar da yake so ya karanta. Haka yan an zo raka'a ta biyu, idan yayi fatiha sai ya karanta qul huwallahu ahad, sannan ya cigaba da wata sura, shi kaida sake nan kullum qul huwallahu ahad yace mabudi na karatun surarsa, hatta ya furga minha, hatta ya kare ta, thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha, sannan ya karanta wata sura tare da ita. Wa kana yasna'u zalika fi kulli raka'a, ya kasance yana haka cikin kowace raka'a. Fa kallamahu ashabuhu, sai waɗanda suke bin sa sallah suka yi masa magana. Fa qalu, suka ce innaka taftatihu bi hadhihi surati, kai kullun ka saba sai ka bude karatu da wannan sura, ma'ana suratul ikhlas qul huwallahu, thumma la tara annaha tujzi'uka, sannan ka ganin ka wannan ba za ta wadatar da kai ba, baka ganin ta wadatar da kai, hatta taqra'a bi ukhra, har sai ka kuma karanta wata sura din daban. Sai suka ce fa imma an taqra'a biha, to kaga ko dai ka karanta ita qul huwallahu kadai, wa imma an tada'aha wa taqra'a bi ukhra, ko ka kyale ka karanta wanda kake so, amma kar ka hada mana biyu. Fa qala, kaji mamu kenan za su abin nan, mamu sun yi zanga-zangar lumana kenan, tunda ba sai sun cire shi ba, yanzu zanga-zanga suka yi ta lumana. Fa qala, sai liman ya ce ma ana bi tarikiha, ni ko ba zan barta ba, in ahbabtum an a'ummakum bi zalika fa'altu,
in kuna so in cigaba muku da limanci a haka, to lallai ku kyalina haka, hakan zan yi. Wa in karihitum taraktukum, in ba ku so shikenan sai baran ku musallacin ku, je ku nada wani liman. Wa kanu yarawna annahu min afdalihim, su ko sun san cewa shi yafi su falala. Ana san limanci wanda ya fi karatun Qur'ani sun ga shi yafi su, wanda ya fi sanin sunna sun ga kuma ya dara su, to sai suka hakura da bukatun su. Wato kaga yadda sahabbai suke tafiya kenan cikin ladabi da biyayya, ko da ana da bukatun zuciya to kuma ana kallon wani abu da shari'a ta dora, ba a tafi ta bukatun zuciya akan me, bukatun shari'a. Wa kanu yarawna annahum min afdalihim wa karihu an ya'ummahum ghayruhu, sai suka ki a ce wani ne zai musulmanci ba wannan ba. Falamma atahum annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, yayin da annabi ya kai ziyara masallacin Quba ta rana, akhbaruhu al-khabar, saboda annabi wani lokacin yana cikin Madina kawai sai ya tashi hawa abin hawan sa, yayi alwala daga gida ya hawa abin hawa ya tafi masallacin Quba, ya je ya salla raka'a biyu ya dawo, saboda ya ce wanda ya je masallacin Quba ya raka'a biyu daidai yake da wanda ya umara sallallahu alaihi wa sallam. To annabi ya zo wannan zakai ne, amma ya kawo wa musulman wurin ziyara ko ya zo dan yayi wannan sallah ta sunna, da ya zo akhbaruhu al-khabara, sai suka ba shi labari. Fa qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, kaga duk wannan na nuna tafiya akan ilimi. Yanzu abin da ya hana su cire shi, su dai suna ganin lalle wannan abin ba haka suke so ba, shi kuma ya ce ba zai dana ba. Me ya hana su cire shi? Sun ilmantu daga bakin annabi cewa mafi falalaki ya kamata ya limanci, kuma sun duba sun ga ya tsara su falala, da haka sai suka hakura. Amma har yanzu abin na damun su, to tun da haka ne kafin su ɗauki mataki bari su ɗaukaka zuwa ga wanda yake malamin duka, shine annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai suka bai ma annabi labari. Fa qala, sai annabi ce, ya fulan, ma yamnauka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka, me hana kai aiki da abin da yan uwanka suka ce kai? وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة, ko me yasa kai duk kowace raka'a ma sai ka karanta kul huwallahu, me ya dauki me ya dora ka kan lazuntar kul huwallahu cikin kowace raka'a? Fa qala, sai yace, inni uhibbuha, ce ni kan ina kaunan wannan sura. Fa qala, sai annabi ce, hubbuka iyyaha adkhalaka aljanna, san da kake yi dan nan ya shigar da kai aljanna, zai shigar da kai aljanna. Sai annabi ya shiru, ta kuma magana kuma shi yasa mai ruwayar ba ya tsaya nan, ai ba sai ya ce ba kuma su ma suka yi shiru. Yanzu wannan hadisi na nuna mana falalan qul huwallahu ahad, ga wani na kaunatar adanin kaunatar ta ya samu shiga aljanna. To abinda yasa ita qul huwallahu ahad ta kunshi tauhidi ne daga farkon ta har karshen ta, tauhidi ne farkake Allah daga dukkan wata tawaya, siffanta shi da dukkan wata kamala. Dan kaga qul huwallahu ahad ka ce musu shine Allah, kuma ahad ka daitacce. Allahu as-samad shine Allah, kuma as-samad, to menene as-samad? As-samad alladhi tahtaju ilayhi al-khalaiq kulluha wa la yahtaju ilayha, wanda kowa yana da bukatan sa, shi kuma baya bukatan kowa. Allazi tuqsadu ilayhi inda qada'il hawa'id, wanda shi ake nufata yayin da duk bukatu suka koro kowa a can zai fake, shine as-samad. An fahimta ko? Lam yalid wa lam yulad, lam yalid wato ainihin bai haifa ba, wa lam yulad kuma bai haife shi ba, lam yakul lahu kufuwan ahad. Kaga farkonta sufofi na kamala aka tabbatar wa Allah, karshenta kowa mai aka kore masa sufofi na tawaya, inda shine kashin bayan tauhidi kenan. To shi yasa ake kiran ta suratul ikhlas, shi yasa take da falala kamar da sauran surori. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi ta'liqan a matsayin hadisi mu'allaq, wa Tirmidhi mawsulan, Imam Tirmidhi ya kawo shi da sanadin sa, wa sahahu kuma ya inganta shi. Wato kuma kaga hadisin shine ya zama hujja kan cewa mutum na iya karanta sura sama da daya a raka'a daya, ko tunda gashi wani mutum yayi kuma annabi ya tabbatar da shi bai hana shi ba. Matashiyar magana ta gaba, jam'uhu sallallahu alaihi wa sallam bainan nadha'ir wa ghayriha fi raka'a, jam'uhu sallallahu alaihi wa sallam bainan nadha'ir, yadda annabi ke hada bainan nadha'ir tsakanin surori makamanta juna, sune an-nadha'ir, makamanta juna.
wa ghairiha, ko waɗanda ma ba makamanta juna din ba, fi raka'a a raka'a daya. Me ake nufi da kamanceceniya? Waɗanda suka ce kamanceceniya ta fuskar tsawo, sai ya ɗauki wannan sura da wata makamanciyar ta wajen tsawo ya karanta su a raka'a daya. Ko kuma a'a, waɗanda suka ce kamanceceniya ta fuskar saƙon da kowace sura ta kunsa. Wannan sura ta kunshi tauhidi, ta kunshi kaza, sai ya samu wata ƴar uwarta makamanciyar ta mai tauhidi, sai ya karanta su gaba ɗaya a sura ɗaya a raka'a ɗaya. To An-Nazair zai iya ɗaukan wannan ma'anar, amma yanzu in muka bi za mu gane me yake nufi. Ko da yake malam ya sa lamba daga ƙasa, ko yace wa kana yakrilu bainan nazair min al-mufassal, annabi ya kasance yana hada an-nazair, makamanta juna, min al-mufassal, daga cikin al-mufassal. Al-mufassal kuma shine daga farkon suratul hujurat zuwa abin da ya kawo karshen suratul nas. Wannan bangaren shine ake kiran sa al-mufassal a cikin al-Qur'ani. Wadannan suka ce daga farkon suratul qaf, wadansu kuma suka faɗi wadannan magana da ba wannan ba. To shine malam yasa daga kasa yace as-suratul mutamathila, idan an ce an-nazair ana nufin surori makamanta juna fil ma'ani ta fuskar ma'ana, kal mau'izati, kamar wadannan suka kunshi wa'azi, awul hikami, ko so kunci hukunci wato hikimomi, awul hukumi, ko hukunci hukunci wato hukumi hukunci kenan, awul qisas, ko wadanda suka kunci kissoshi, wal mufassal, abinda ko ake kira da al mufassal, muntahahu akhirul furqan ittifaqan wa ibtida'uhu min qaf al asahi akhirul qur'ani ittifaqan, wato karshen dai al mufassal shine karshen qur'ani, min al jinnati wan nas, amma wabti da'uhu, farkon daga al-mufassal kuma shine min qaf, daga farkon suratul qaf, malati al-asih, bisa ga wafi inganci, wanda suka ce daga farkon suratul hujurat. An gane ku, saboda surorin qur'ani akwai at-tiwal, wato sune surorin nan guda bakwai, sannan akwai al-ma'in, wato sune dukkan surorin da ayoyinsu sun wuce aya 100, sannan akwai kaza akwai kaza har dai zuwa al-mufassal. To al-mufassal kuma akwai tuwal al-mufassal, akwai awsat al-mufassal, kuma akwai kisar al-mufassal. Wanda sai karanta ulumul qur'ani sun san wannan. A takaice dai, mu dai daga mufassal shine daga ina, daga farkon suratul kaf zuwa karshen suratul nas, wannan surorin sunan su al-mufassal a cikin al-qur'ani. To akwai tuwal al-mufassal shine wadanda suka ce tun daga farkon suratul kaf din har ya zuwa wato ainihin a karshen suratu al-mursalati, daga nan gurin kuma awsatul mufassal har zuwa wato ainihin wattini, wadanda suka karasa kasa, wadanda suka ce daga alamtar kaifa, sannan kisarul mufassal zuwa kasa, duk rabe-rabe ne dai wanda akwai cikin littafin ulumul qur'ani. A takaice dai al-mufassal, annabi ya kasance ya karinu bainan nazair, yana hada, yana gwama tsakanin sururi makamanta juna, min al-mufassal, daga cikin al-mufassal. Fa kana yaqra'u suratal rahman wan najmi, wani lokacin sai ya karanta suratul rahman da kuma suratul najmi. An gane ko? Fi raka'atin, a raka'a daya, raka'a daya ce fa, yayi fatiha ya karanta suratul rahman da kuma suratul najmi. Waqtarabati wal haqqa, ya karanta kuma iqtarabati as-sa'atu wa shaqqa al-qamar da kuma suratul haqqa, fi raka'atin, a raka'a. Waturi wal zariyat, fi raka'a, wani lokacin ya hada suratul zariyat da kuma idza waqa'atil waqi'a, wato da suratul turi a raka'a daya. Wa idza waqa'atil waqi'a wa nun, fi raka'a, ya karanta kuma idza waqa'atil waqi'a da suratul nun a raka'a daya. وسأل سائل بعذاب واقع والنازعات في ركعة. ويل للمطففين وعبث في ركعة. المدثر والمزمل في ركعة. هل أتى على الإنسان ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة. وأما يتساءلون والمرسلات في ركعة. والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. النبدين يهكون الوقت. وأن حديث يدوشكم بخاري مسلم. Idan kuka duba can farko da yasa nan ba ta hudu a kasar shafin da muka wuce, sai ya ce ar-raqamul awwal lis-suwar war-raqamul thani li adri ayatiha, bayan ya kawo suratul rahman sai ya ba da lamba 55 ko a gaba, kuma ya ba da lamba 78 ko, yace to lamba ta farko din yana nufin ta sura kenan, jerin ta cikin Qur'ani ita ce suratul 55, ayoyin ta kuma 78 kenan. Wannan shine ar-raqamul awwal lis-suwar war-raqamul thani li adri ayatiha, da ya zo wannan jami sai ya lamba 53 ko sai kuma ya lamba 62. 53 yana nufin ita ce jerin sura ta 53 a cikin Qur'ani, ayoyinta kuma 62. To haka dai har dai zuwa ƙarshe malam ya baka kaida ne. Sai ce wa kada kashafa lana at-tarkim al-awwal annahu sallallahu alaihi wasallam lam yura'i fil jam'i bayna kaseerin min hadhihi an-naza'ir tartib al-mushaf. Wani abu mai muhimmanci da ya kamata mu fahimta. Musake biyowa wa kana yaqra'u bayna an-naza'ir min al-mufassal fa kana yaqra'u suratul rahman wa an-najm idha hawa. Sai ya karanta suratul rahman sannan ya karanta me wa an-najm idha hawa. Wato ainihin araka. Wanda a jerin su a Qur'anance wacce ce ta fara zuwa jerin Qur'ani annabi sannan me shine malam cewa kada ka shafa lana at-tarkimul awwal jerin farko din nan ya bayyana mana cewa annahu sallallahu alaihi wasallam shi annabi tsara da mutum zaba daga riti lam yura'i fil jam'i idan yazo hada surori guda biyu ba lalle bane ya kiyaye baina kaseerin min hadhihi an-naza'ir tsakanin waɗannan dangogin surori guda biyu ba lalle bane ya kiyaye tartibul mushaf jerin su a Qur'anance idan ya gada wasu ya karanta suratul rahman ya je karshen ta sannan kuma ya zo karanta suratul najmi kaga wannan ya halatta kenan idan ka gada ma ka karanta suratul fajri sannan kuma ka yo sama ka zo ka karanta wasu sama izatul burus ba lalle bane wai in ka karanta suratul fajri kuma a ce sai ka dubo da suke kasa da ita kamar mai la uqsimu bi yawmil qiyamah bi hadhal balad ko wal shamsi ko wal layli ko wad duha ba lalle bane kai wannan in ka gada ma kai wannan in ka gada ma ka hargitsa ba komai akan ka sallaka kuma tayi kun bayyana ko wato ba abinda zai fahimtar da mutum addini cikin ruwan sanyi irin hadisi ba wani kakalin nan ka gane ina ka nufa annabi yayi ba shikenan ba magana ta kare duk wani wanda yazo ya ce kar ayi kuma ya za'i kenan tadalla ala jawaz zalika wannan sai nuna halattin haka wa misluhu ma sayati fil qira'ati fi salatil layli makamancin hakan zai zo a cikin salatul layli kuma za a bayyana nan ma annabi yayi haka wa in kana al-afdal mura'atu tartib duk da cewa hali mafi fici shine je mutun ya kiyaye jerin su din idan ka karanta wan najmi sannan ka karanta suratul rahman idan ka karanta suratul rahman sannan ka karanta suratul hadid ko abin da yake kasar da ita dai ko ma wanne ne wannan shi aka fi so amma idan ka gwama ba haka ba ka karanta izawaka sannan kuma ka karanta suratul qamari iktarabat sa'atu wa inshaqqal qamar wannan ba komai akan ka karatun ka yayi sallanka ta yi وكان احيانا يجمع بين السور من السبع الطوال وان لوكتن النبي ya kasance yana hada surori daga cikin as-sab'u at-tiwal surori bakwai dogaye sune suratul baqara suratul ali imran suratul nisa suratul maida suratul an'am suratul araf mun samu shi dake nan to wace ce ta bakwai sai wadansu malaman suka ce suratul yunus ita ce ta bakwai dan al-anfal ba ta da tsawon da za ta shiga tsiwal ha kuma tauba ba ta da tsawon da za ta shiga tsiwal wadan suka ce a'a da suratul tauba da al-anfal a haɗe kaman bi masabata suratin wahida kaman sura ɗaya ce tunda babu basmala a tsakiya da haka wannan sune cikon bakwai din wadan suka ce to al-anfal dai ba za ta shiga ciki ba amma dai mun sa tauba ta shiga ciki ita ce ta bakwai din maganganu guda nawa kenan guda uku kenan shine wajen fayyace at-tiwal annabi ya kasance yana hada surori daga cikin as-sab'u at-tiwal wanda annabi ke cewa sab'u at-tiwal dukkan wanda ya karance su ya haddace su ya san ma'anar su yace ya zama malami kal baqarati wan nisa'i wa ali imran sai annabi ya hada suratul baqara da suratul nisa'i da ali imran fi rak'atin wahidatin a rak'a ɗaya kawai min salatul layli da ya tashi qiyamul layli da daddare yau ko sallar makka da yake dogon nan dai sallar kwana hudu ce sallar kwana hudu ce in liman ma ya yi gudu ya ka suratul baqara suratul ali imran da suratul nisa to kwana biyar ce kai in liman ya yi gudu ma kwana biyar zai ke to sai annabi ya karanta amin a raka ɗaya saboda Allah ya ce qumil layla illa qalila to tunda aka ce al-qiyam a daddare to shi ya kasance falala a cikin sallan dare ba wai yawan raka'o'i ba doguwar tsayuwa ita ce falalan sallan dare an fahimta ko, kai dogon tsayuwa ya fi kai adadin raka'o'i masu yawa ba dogon tsayuwa. Wani zo yi raka'a 30, wani zo yi raka'a 8 ko 9 da wutri kenan, ko 11 da wutri, ko 5 wutrin sai ya haka da dogon tsayuwa, ya fi mai raka'a 30 din camfarala wanda bai dogon tsayuwa ba. To mutanen mu sai su yi raka'a kadan kuma su yi karatu ba zo. Raka'a 13 kuma daga alamsar kaifa zuwa nan. Alamsar kaifa fadar shi ma kuma sai an nemi fijo, wai sai an nemi wai liman fijo. Wato ba abin mamaki kuma sai mutanen Maiduguri. Ka san su wannan ba daga alamsar kaifa din ba raka'a 10 ake ba. A raka'a 5 ce. Idan liman ya fara alamsar kaifa fadar baka ya kawo lilashi a raka'a 1 har sai ya kawo sura 5. A raka'a ta biyu kuma sai ya kawo daga biyar din karshe shikenan. Kasar sura 10 ce dama daga alamtar kaifa zuwa kasa ko. Wato raka'an farko da ya Fatiha sai alamtar kaifa da ilahi da ra'aita da inna atina da kuliya. Shikenan sai raka'a. Idan ya tashi raka'a ta biyu fa sai ya fara daga idza jaa zuwa karshen suratul nasi. Shikenan an gama kiyamul layli. Haka suke da azumi a kofar shehu. A guje fa wannan din ba ba a guje ake yi ba kai kai duk to cikin waɗannan kowa yana nan da tarin zunubin su da tarin abin nan dinsa annabi an gafarta masa gaba da bayan ya gafara laka Allahu ba ta kaddama min zambika wa ma ta'akhkhara amma tar da ga gashi nan suratul baqara da ali imran da suratul nisa araka daya. Shi yasa a dararen nan da annabi ya yi sallan dare da sahabbai, wani sahabi ya ce ai wato da annabi ya ja musalla ya ce kowace raka'a kusan yana karanta aya 100 ne bayan Fatiha, ya ce fakidna an ya futa na falah har sai da muka ji tsoron ko za mu je mu riski cin abincin asubahi ko kokuwa alfajir ya riga ya keto. Ya ce wa kunna nattakiwa alal yasi, dogaro muke akan sanduna ba ma iya tsayawa gaba daya, annabi kuma na tsaikyan sahabbai kuma da dan sandansa a dogare sallallahu alaihi wasallam. To ko da dai mutum bai ba fa tashabbahu in lam takunu mislahum innat tashabbaha bil kirami fala, amma mutum ba zai iya ba da ya kamanta ko yaya ka tsana wata rana da daddare kai kadai ka tashi karfe 3, idan ka tashi sai kai wanka sai ka sha shayi sai ka ji kai wasai, to sai ka dan tsana wannan sallan kai ma ka ji kara ya zuciyarka, in ma baka haddace Qur'ani da zaka komai da kuma bada ko Qur'anin ka duba ya halatta, in ka haddace wata sura ita kadai ita maimaita ta diga ya halatta. Annabi ya taɓa yin kiyamul layli da aya daya in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, gaba daya dare ita yi. To in kai tayi daga sabbi sai mun rubuta ala zuwa kasa kai tayi mai tawa kai tayi mai tawa kuma ka samu kuma kai ka dan mun kwatar da kai ma wa kana ahyanan yajma'u bayna suwari min as-sab'i istiwal kalbakarati wan nisa'i wa ali imran, wato sallan dare wallahi tana karawa mutum imani ko ya yake yin ta, kuma zaka samu shigar da bukatunka tsakaninka da ubangijinka cikin ruku'i ne cikin sujada cikin sujada ne bayan ka kammala tahiyya ne kafin sallama ka shigar da bukatunka ka roki ubangiji bukatunka. Na'am. Eh. Ah, lokacin ba wani kadan da yi. Albarkar sa sai aka cire mana. Wai Abdullahi abin da yake ta wai zai dan mutum yace zai wannan Bakara da Ali Imran da nasa wani lokacin ko zai ishe shi. Ina ganin a wannan mu gudu suke ba kamar na wancan zaman, kana ganin kamar a wannan wannan lokacin gudu suke ba minti 60 a wato lokaci shi ne albarkacin albarkarsa ne aka zare. Wa kana ahyanan yajma'u bayna suwari min at-tawalku kal bakarati wan nisa'i wa ali imran, wannan kenan me ne ina maka yace ga yayi Bakara sai kuma ya karanta suratul nisa sai ya karanta ali imran, kaga nan ma bai yi shi a jira ba kenan, wanda da an yi Bakara sai ya yi ali imran sannan nisa fi rakatin wahidatin min salatil layl kama sayati. Wa kana yaqulu, annabi ya kasance yana cewa afdalus salati tulul qiyam, mafi fice sallah ita ce sallar da aka yi doguwar tsayuwa, ita ce sallar da aka yi dogon tsayuwa. wannan hadisi Abu Dawud da Bayhaqi suka rawaito bi sanadin sahihin wa huwa mutlaqun fa yashmalu al-qira'ata fi salati wa kharijaha wa an-nafila wal fariḍa ba nan bane ba ko wannan Muslim kai da Tahawi wa kana idza qara'a alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta annabi ya kasance in ya karanta wannan ka karshen suratul qiyama kenan ko qala sayyi subhanaka fabala wa idza qara'a sabbih isma rabbikal a'la idan ya karanta sabbih isma rabbikal a'la ko qala sayyi subhana rabbiyal a'la sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Abu Dawud da Bayhaqi suka rawaito shi bi sanadin sahihin malai ce wa huwa mutlaqun hadisi ne a sake ba kaidi yace in annabi ya karanta alaysa zalika biqadirin ala ayyul mauta sai ce bi subhanaka fabala idan kuma ya karanta sabbih isma rabbikal a'la sai ce bi subhana rabbiyal a'la wato wannan in ya ji karshen sura wannan kuma da yace sabbih isma rabbikal a'la sai ya tsaya ya ce bi subhana rabbiyal a'la sannan ya ci gaba Allah zai khalaqa fasawa wallazi qaddara fahada sai ce wannan hukuncin a sake ke ba kaidi me yake nufi da sake fi salati wa kharijha ko a cikin sallah ko a wajen sallah ka karanta wannan surorin za ka yi wannan wannafilati wal farida ko a sallan farilla ko a sallan nafila ka karanta wannan surorin za ka yi wannan wa qadara ibn abi shayba ya rawaito a cikin littafin al musannab an abi musa al ash'ari wal mughira an karbo hadisi daga Abu Musa al-Ash'ari da kuma Mughira bin Shu'ba annahuma kana yaqulani zalika fil fariḍa su biyun sun kasance suna fadin hakan a sallan farilla idan suka ce alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta sai su ce subhanaka fabala sun kasance suna fada asiran take ne ko a bayyane subhanaka fabala sabbih isma rabbikal a'la sai ce mi subhan rabbiyal a'la sannan ya ci gaba amma za ka bambance shi tsakanin shi da kira'a tunda kira'a za ka rera ta kamar yadda Qur'ani ce a rera al-Qur'ani yadda annabi ya ce a rera al-Qur'ani alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta subhanaka fabala kaga duk mai ji ya san wannan daban wancan daban karka ce subhanaka fabala sai a dauka shi ma ayat a gani ya yi sai a gane cewa ayat amma subhanaka fabbala an san wani zikiri ne daban a cikin Qur'ani zikiri ne wannan ba zikiri ne kuma ya tabbata a sunna an hada don haka dan ka hada ba wani samu abu ka zo da shi ba sabbih isma rabbikal a'la ikhti subhana rabbiyal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada take ci gaba da rera sauran yadda yake a Qur'anin can sa ka duba dai sosai ustaz kar kai mana itirazi innan dai ba albanin bane bace subhanaka fabala ka duba cikin tawallin ina din da kyau ورواه عن عمر وعلي اطلاقا هكا رويته شي daga Umar dan Khattab da kuma Ali bin Abi Talib itlaqan shi ma a sake mutun in san karanta wannan zasu wato yace suna karanta haka ba tare da ya fayyace cikin farilla ko nafila ko cikin sallah ko wajen sallah ba amma Abu Musa al-Ash'ari da Mughira su an ji sun yi cikin bi a cikin fariba da cikin wannan hadisin sa da'ifi ne alaysa Allahu bi ahkam al-hakimin bala wa nahnu nazalaka min al-shahidin hadithun da'if ne saboda akwai rawi mubham wa mubhamun ma fihi rawi lam yusam saboda haka duka hadisin da yake akwai rawi mubham min qasim al-hadith al-da'if yana cikin kasin hadisi da'if don haka ba aiki da shi kuma da kuka ce wai imamu fa zai yi imamu ba ce mana ba imamu zai yi cewa akai kana idza qara'a idan ya karanta sai ya ce mai subhanaka fabala kuma su ma sahabban da suka karanta sun ce subhanaka fabala amma an ce imamu ya ji ko kana sauraron wani ya karanta Qur'ani ya zo kai ma ka ce to wannan kuma sai ku nemo dalili ta nemo hujja kuma ne ya rawaito shi a cikin ingantaccen littafin sawal bayhaqi bi sanadin zayyid wa mawdu'u ash-shahid minhu inda abi daud daidai wurin da ya shafi mawdu'u ash-shahid kuma abi daud ya rawaito shi ka duba cikin sahih Abi Dawud jerin hadisi na kaza gashi nan ya faɗa wa asalul qissa fi sahihaini
amma asalin kissan tana cikin Bukhari da Muslim. Wa ziyadatul ula li Muslim, ziyada ta farko ta hadisin cewa al-isha al-akhirata, wannan Muslim ne ya kawo ta. Wa sani ali Ahmad, ziyada ta biyu, kari na biyu cikin hadisin, wannan kuma ta Imam Ahmad, shine min bani Salima yuqalu lahu Sulaim din nan kenan. An gane ko? Wa thalitha wa rabi'a da Bukhari, ziyada ta uku da ta hudu kuma wannan da Bukhari ce, wajen in sarafa fi nahiyatil masjid din nan, wannan Bukhari ne ya kawo su banda sauran marwayata hadisin. An gane ko? Wa fil babi an ibn Abbas, a wannan babi, me yake nufi da wannan babi?
Babin halaccin karanta Fatiha kadai a cikin sallah.
An fahimta ko? Shine babin da yake nufi. Yace ya zo cikin wannan babi an karbo hadisin ga Abdullah dan Abbas, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salla rak'atayn lam yaqra fihima illa fatihatul kitab. Annabi ya salla rak'a biyu bai karanta komai ba cikin sai Fatiha. Akhrajahu Ahmad, Imam Ahmad ya ruwaito shi. Wal Harith ibn Usama fi musnadihi, haka Harith ibn Usama a cikin musnad din sa min zawaidihi. Wal Baihaqi, haka Baihaqi ya ruwaito shi. Sai Malam Albani ce bi sanadin da'ifin, amma sun ruwaito shi ne da sanadi da'ifi. Yace wa kuntu hasantuhu fi tabaati as-sabiqa, dana ce wannan hadisi ne hasan a sauran bugu da aka yi wa wannan littafi na sifatu salatin nabi can da suka gabata baya kafin wannan sabon bugu. Da can Albani ya ce wannan hadisi ne Ibn Abbas hasan ne. Yace summa tabayyana li anni kuntu wahiman, sannan ya bayyana gare ni cewa na fahimci abun ba daidai ba, da na ce hasan ne ba hasan bane, da'ifi ne. Kaga amanar ilimi ko? In kai abu da kai kuskure kuma sai ka zo ka gyara da kanka kuma. Yace li anna madarahu ala hanzalat ad-dawsi, domin hadisin yakan kai dawo ne akan rawin da ake kira Hanzala ad-Dawsi, huwa da'ifun, shi ko wannan mutum mai da'ifi. Wala adri kaifa khafiya alai hadha, ban san baya akai wannan har ma ya koyi gare ni da hasan hadisin.
Kaji Albani,
wala Allah wala alli zanantuhu ghayrahu, mai wa nayi zatan wannan rawin ne da ban ba wannan ba. Yace wa ala kulli halin falhamdulillahi alladhi hadani li ma'rifati khatai. Yace ko ma dai wanne ne kuskuren ne menene dai, ta wace hanya ya koyi gare ni dai, yabo ya tabbata ga Ubangiji da ya shiryar da ni har na fahimci kuskure na da kaina. Walizalika badartu ila ad-darb alayhi fil kitab, da haka kawai na cire shi daga asalin littafin na watsar. Yanzu duk wanda suke da daba'a da akwai wannan hadisin, amma ta yanzu sabon daba'a kaga ya sa shi a nan gurin cikin hasiya daga kasa dan yayi bayani a kansa. An gane ku? Yace summa awadani Allahu khairan minhu, sannan sai Allah ya canja min da hadisin ma da yafi shi ne hadisin Mu'adh, za wannan hadisin na Mu'adh. Tunda wannan hadisin ga shi ma abinda wancan ya tabbatar da'ifi ne, ga shi wannan ya kawo shi, kuma wannan cikin marwayatun sa akwai Bukhari, kaga ai yafi wancan ke. Da haka dai mas'alan dai hadisin tana nan, fa innahu yadullu ala ma dalla alaihi hadisu ibn Abbas, shi hadisin Mu'adh nan yana nuna abinda hadisin Abdullah dan Abbas nuna. Yace walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, wannan zikiri ne na annabi wanda mutum ke yi lokacin da duk ya tuna wata ni'ima da Allah ya bashi. Idan Allah ya baka ni'ima kuma kake son ta dawo maka ta kauce, sai ka rinka yawan cewa alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Hadar kasuwanci ta bude, kaga abu ya bude, sai ka tame ta wannan arufa, alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Ai wasu nawa mai tabo kun hada ce ko? Wannan abin da ke dawwamar da ni'ima kamar yadda annabi ya nuna a cikin wadansu hadisan. An fahimci wannan da kyau? Matashiyar magana ta gaba, aljahar wal israr fi salawatul khams wa ghayriha, bayyana karatu ko sirrantawa cikin salloli biyar din nan da waɗansunsu. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam yajharu bil qira'ati fi salati as-subh, annabi ya kasance yana bayyana karatu cikin sallan asubahi. Wa fi rak'atayn al-ulayn min al-maghrib wal isha, haka kuma a rak'o'i biyun farko na magariba da isha'i. Wa yusirru biha, annabi kuma ya kasance yana sirranta karatu fi zuhri wal asri, a la'asar da kuma az-zahr. Wa thalithatu min al maghrib, da raka'a uku ta magariba. Wal ukhrayn min al isha, da raka'o'i biyun karshe na sallar isha'i, annabi ya kasance yana haka. Albani ya sa lamba daga kasa yace ala hadha ijma'ul muslimina, akan wannan dukkan musulmai suka yi ijma'i. Binaqalil khalafi an as-salafi, yan baya sun ruwaito daga magabata. Ma'al ahadisu sahihatil mutazahirati ala zalika, tare da hadisai ingantattu waɗanda suke taimakawa juna bisa ga tabbatar da hakan. Kama qala an-Nawawi, kamar yadda Nawawi ya faɗa. Wa sayati ba'dhuha, wani sashi na wannan hadisai zai zo cikin wannan littafi. Wanzur, amma in kana so ka kalli waɗansunsu, duba al-Irwa, littafin Irwa al-Ghalil, jerin hadisi na 345. Wa kanu ya'rifuna qira'atahu fi ma yusirru bihi bi istirabi lihiyati. Sahabbai suna gane karatun annabi in yana karatun sirri ta yaya, bi istirabi lihiyatihi, ta hanyar motsa haɓarsa, motsa gemunsa. Idan annabi na karatu a sirri, sahabbai na gane yanzu yana cikin karatu ta hanyar motsa haɓarsa. Kamar yaya? Domin idan ina karatu matukar harshe na kadawa, leɓe na kadawa, sai kaga haɓata tana motsi. Ko da baka jin abin da nake faɗa, idan ina karantawa, za ka ga wato haɓar mutum tana motsi. To sahabbai sukan gane karatun annabi ta hanyar wannan, ashe ba sa jin karatun su kenan in yana yi a sirrance. Kun fahimta da kyau? Ba sa jin karatun su in yana yi a sirrance, sai can fa inda ake cewa wani lokaci yakan bayyana aya ɗaya kawai, sai kuma ya sauranta sauran wannan daban. Amma in dai karatun su runtu ne ba a ji, kaga daga nan za ka gane kuskuren waɗansu na shajin waɗansu yan wa'ahu da sunna. Idan kana sallah da su kusa da su ko nafila suke da rana, sai kai ta jin karatun su. Wasu an ce annabi yusmilu ayata, sai suka fahimci hadisin ba yadda yake ba. Gashi nan gurin ba sa ganewa sai ta hanyar mai bistira bi lihiyati. To wannan shine sunna. Wannan hadisi kuma Bukhari da Abu Dawud sun rawaito shi. Wa bi isma'ihi iyyahum al-ayata ahyanan, gashi nan a kusa shi. Wani lokacin annabi na jiyar da su aya ɗaya katal, ahyanan, amma a waɗansu lokuta ba kullum ba, kawai sai yanzu ya bayyana karatun aya ƙarara a cikin karatun surrunci. Ka faro fata dukkanai a surrunci can, sai ka dace sai a ji ka ce ihdinas siratal mustaqim, sai kuma ka surrunta sauran. Wannan sunna ne in kai haka lokaci bayan lokaci, ba kullum ba kake lazumtar haka, lokaci lokaci. Kuma idan kai sunna kai, ba wanda zai ce to ya yi ƙari, waman za da ci salar da sujada ba da salami, waman su sujada ba da salami, sallar sa ta yi. Duk wani ba dai Yusuf mai hula ayata ba? Wa kana yajharu biha aidan fi salati al-jumu'ah. Annabi ya kasance yana bayyana karatunsa wani lokacin a cikin sallar, yana karanta karatu, yana bayyana karatu aidan kuma dai fi salatul juma'a, a sallan juma'a, wal idaini, da sallan idi biyu, wannan Bukhari da Muslim sun rawaito, wal istisqa'i, da sallan roƙon ruwa, annabi na bayyana karatu kenan, ko da rana aka yi ta za a bayyana karatu, wal kusufi, da sallan kusufi shamsi ko kusufi al-qamari, wannan duk wato hadisi ne ingantattu. Kun fahimta da kyau? Sallan juma'a karatunta a bayyane ki saboda Bukhari da Muslim, idaini ma karatun su a bayyane saboda Bukhari da Muslim. Al-istisqa karatunta a bayyane Bukhari wa Abu Dawud, waye wa ga sunan dai duka sun. Wal kusuf, al-jahr wal-israr fil qira'ati fi salati al-layl, bayyana karatu ko surranta shi a cikin karatu na sallan dare. Malai salam bada kasa yace qala Abdul Haqq fi tahajjud, Abdul Haqq al-Isbili ya faɗa cikin littafin sa at-tahajjud, yace wa amma an-nawafil bin nahari, dangane da nafilfili na rana, falam yasihha anhu sallallahu alaihi wa sallam fiha israrun wala ijharun, ba abin da ya inganta daga annabi cewa ya sirra karantu ko ya bayyana karatu a cikin nafilfilin rana, sai dai wal azhar abu wafi bayyana annahu kana yusirru fiha, lalle annabi na sirrantawa. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu marra bi Abdullah ibn Huzafa, an ruwaito cewa annabi ya wuce wurin Abdullah ibn Huzafa as-Sahmi, wa huwa yusalli bin nahar, yana sallah da rana, wa yajharu, yana bayyana karatu, fa qala la, sai annabi ya ce ya Abdullah, sami Allah wala tusmi'na, Allah da kai karatun dan shi ya ji, mu kuma ba sai ka ji yadda mu ba. Wa hadhal hadithu laysa bil qawi, wannan hadisi kuma ba ingantacce bane. To mu koma sama, al-jahr wal israr fil qira'ati fi salati al-layl, bayyana karatu ko surrantawa da daddare, me ya kamata a yi da rana dai an ce ba dai wani abu da yazo yace annabi ya bayyana ko ya surranta, sai dai su malamai suna ganin dai a dai surranta, wato dan ya zanto sallan nafila ta bi me, ta bi farilla, tunda ya bayyana ya surranta a farilla, to nafila ba ta zama haka. To da daddare fa, wa amma fi salati al-layl fa kana taratan yusirru wa taratan yajharu, a sallan dare wani lokacin annabi yana bayyana karatu, wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana surrantawa. wannan Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin Kalbu Afal al-Ibad, ha kuma Imam Muslim ya rawaito shi. Wa kana idza qara'ahu fil bayti yasma'u qira'atahu man fil hujrati, idan annabi na karatu a tsakar gida, to duk wanda ke cikin gidan yana daki zai ji karatun annabi. Kaga ya bayyana kenan. Wannan kuma Abu Dawud da Tirmizi sun rawaito, Tirmizi cikin Ash-Shama'il al-Muhammadiyya bi sanadin Hasan. Wal hujratu huna ma yuttakhadhu hujratan lil bayti 'inda babi, malace amma abinda ake nufi da hujra a nan gurin shine abinda aka rika a matsayin soro na kofar gida kenan. Misal harimi lil bayti, wal hadith ya'ni annahu sallallahu alayhi wa sallam, abinda hadisi ke nuna wa cewa shi annabi zai da mutunci ta fita gare shi, kana yatawassatu bainal jahri wal israri, annabi kan yi tsaka-tsakin karatu ne, ba bayyanawa da yawa ba, ba kuma sirrantawa ba. An gane ku? In sallan dare ne tahajjudi ko qiyamul layli. Wa kana rubbama rafa sautahu akthar min zalika, amma a wani lokacin kuma annabi kan ɗaukaka sautin sa sama da yadda muka ambata dazu, hatta yasma'uhu man kana ala arishihi, har mutumin da yake kan yake arish din sa zai ji. Menene arish? Ai kharij al-hujrati, mutumin da yake kofar soro ma zai ji, annabi na cikin gida wanda yake wajen sauran kofar gida zai ji. Haga na bayyanawa kenan wani lokacin. Wa bidhalika amara Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma, da wannan din ne annabi ya umarci Abu Bakr da Umar, Allah ya kara aminci da yarda da su. Wa zalika hina ma kharaja laylatan, wannan ko ya faru ne wata rana annabi ya fito da daddare. Fa iza huwa bi Abi Bakr radiyallahu anhu yusalli yakhfid min sautihi, sai kwatsam ga Abu Bakr yana sallah amma ya sassauta sautin sa. Fa iza, wannan iza kenan al-fujaiya, kwatsam bai yi aune ba sai ga Abu Bakr yana sallah ya sauƙaƙa sautin sa. Wa marra bi Umar ibn al-Khattab, annabi kuma ya wuce ta wajen Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, wa huwa yusalli rafi'an sautihi, shi kuma yana sallah yana ɗaga sauti. Falamma ijtama'a inda an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, yayin da suka taru a wurin annabi, qala, sai annabi ce, ya Abu Bakr, ya kai Abu Bakr, marartu bika wa anta tusalli takhfidu min sautik, na wuce wurin ka kana sallah ka sassauta sautin ka, me yasa? Qala, sai yace, kad asma'tu man najaitu ya rasulullah, yace wanda nayi munajati da shi na riga na jiyar da shi, to kuma ba san jiyar da wani ba, da waye munajati? Da Allah. Wannan sai nuna mai sallah yana munajati da Allah kenan. Wa qala li Umar, sai annabi yace da Umar, marartu bika wa anta tusalli rafi'an sautaka, kai kuwa na wuce wurin ka kana sallah ka daga sauti da yawa, me yasa? فقال يا رسول الله اوقظ الوسنان واطرد الشيطان, yace nayi haka dai an farkar da mai barci ya ji ni kishi ya sa shi ma tashi ya sallah, kuma dai an kori shaytan alwasnan mai barci kenan. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, sai annabi ce, ya Abu Bakr irfa min sautika shay'a, dan daga sautin ka sama da yadda kai. Wa qala li Umar, kuma yace da Umar, ikhfid min sautika shay'a, kai kuma dan rage naka. Sai su haɗu ayi nake nan a tsakiyar ki, kar sautin yayi yawa, kar kuma ya zanto wato ainihin kada. Galini mana in gaba wannan hadisi, rawahu Abu Dawud wal Hakim wa sahahahu wa wafaqahu Adh-Dhahabi. To tambayi, kuma annabi ya tabbatar da cewa bai ce ba baka koran sa, amma sai ya ce ya rage. Duk da cewa in ka daga murya kana koran sa, to kuma amma ka rage. Wa kana yaqulu, kar ka kafe ka ce dole sai ka daga murya da karfi. Na'am. Ba wata hujja na cewa mata su surranta karatu, ba wata hujja akan wannan, da mata da maza duk ɗaya ne a cikin karatu, ko karatun surrance ko na bayyana duk ɗaya ne, annabi bai bambanta su ba. Duk wanda ya bambanta sai a ce kawo dalili. Wa kana yaqulu, annabi ya kasance yana cewa, aljahiru bil qur'ani kal jahiru bis sadaqati, wanda yake bayyana karatun qur'ani kamar wanda ya bayyana sadaka ne. Wal musirru bil qur'ani kal musirru bis sadaqati, wanda ya sirranta karatun Qur'ani kamar wanda ya sirranta sadaka ne. To wanne ya fi kenan?
eh wanda ya surranta saboda me in tubu da sadaqati fa ni mahi wa in tukhfuha wa tutuha al fuqara wa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Annabi ce in ku Allah ya ce in kun bayyana sadaka ba dalla da isa inda za ku sirranta ku bai talakawa a boye to wannan shi ya fi alkhairi. An fahimta ku? To amma wannan kuma ai ayar ita kanta ba halal talaki ha ba kenan. Wace sadaka ce ake maganan bayyanawa da sirrantawa? Sadakar wajibi, sadakar zakka ita ce wanda yake sirranta ta da bayyanata da bambanci. Sadakar nafila kuma ita ma sirranta ta da bayyanata da bambanci. As-sadaqat wato sadaka ko ce ta shiga ciki. To sai dai malamai suka ce ta nafila sai aka fi so ka boye. Idan ka bayyana ba laifi ka ba amma boye ta shi yafi. Amma ta zakka kuma an fi son ka bayyana don ka korewa kanka tuhuma cewa wani baya zakka, kuma don ka koyawa masu kuɗi ƴan uwanka su ma su rinka yin zakka. An fahimta ku? Al-muhim ce ne? Yuwa ya ce kar a ji masautin mace. Ban ji ba. Saddullin zari a kada da murya mace? Yanzu mu lokacin nan mata ba sun yi ta masa tambaya ba a masallaci da filin arfa. Har filin arfa fa cikin taron jama'a da filin idi. Wato garar mutane kaga mana da tufka da walwala fa yanzu a nan gurin dai sai mutum ya zafa ba a karkar a ji karatun ki boye saddullin zari'a. To lokacin da za ta tafi asibiti kuma ina saddullin zari'a, in za ta gidan biki ina saddullin zari'a, ta je ta rera kuda din nan babu saddullin zari'a. Amma sai mutum ya zafa ba wai za ta yi karatu a bayanai a ɗaki fi daga shi sai ta saddullin zari'a, don ne saddullin zari'a kai da kai ta zuke ta. Duk gada wa wara yana da yawa cikin al'amura ya haƙuri mu gama da wannan matsala. Ko fahimci cewa wato sautin mace ba al'aura bane ba, babu inda Allah ya ce al'aura ne ko manzon sallallahu alaihi wasallam. An fahimta ku? Mata suna yi wa annabi tambaya a cikin masallaci, kuma suna masa tambaya a filin idi, kuma suna sai masa tambaya a aikin haji. Lokacin da suke masa tambayan nan ba su kaɗai bane shi da su ne. Kuma a halin tafiya annabi da sahabbai suna yin tafiya da mata, kuma mata suna bayyana bukatunsu. An fahimta ku? Inda a ce sautin sa al'auran da sa annabi ce kar wanda ta ƙara buɗe mata al'auranta, ma'ana ko ce shiru kenan. To amma dole annabi bai faɗa haka ba. Abinda Allah ya hana mata su yi shine ƙaƙalan magana don jan hankali. Fala takhda'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad. To wannan kowace irin magana ce karatu ne. A'a magana ce mata da gobe katta ce za ta yi rangwada da murya ta danjan hankalin wani namiji, wannan bai halarta ba sai tsakaninta da mijinta. Amma in za ta yi magana yadda take alada ce da Allah ce wa qulna qawlan ma'rufa, ta yi magana ta kawai yadda ta saba, ba wani kakale, ba wani rausaya, to wannan babu laifi a kan tarinta bai da wannan. Abin da muka fada na daidai Allah shi ba mu lada a kai, wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Ubangiji ta Allah shi ya fi mana.